ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك مدسا دواء مجلسينا أشرن دخلو cikin majalis dinmu na tafsirin alqur'ani da muke yi a cikin watan ramadan a wannan masallaci na alfurqan a wannan gari namu na Kano. Allah ya kara mu wannan gari tsari da kariya da albarka da aminci da sauran garuruwan musulmi. A yau 24 ga watan ramadan hijira ta 1447 wadda ta yi daidai da 13 ga watan 3 shekara ta 2026 ta miladiya. Zamu tashi aya ta 30 insha Allah a cikin suratul Fussilat, amma kafin nan ga tambayoyi da aka turo. Wannan yayi addu'a, sannan yace tambaya ta ita ce mahaifina ne yace min kar in ƙara zuwa masallacin Ahlus Sunna, wato masallacin Izala, kuma ko bayan ransa idan naje ya tsine mun. Ni kuma na fi samun nutsuwa a masallacin Izala, kuma ina ma zuwa jin tafsir. To a matsayin wannan tsinuwar, kuma Allah ya saka da alkhairi, Allah ya sauke. Wannan yana daga cikin rashin fahimta. Ai mun dauka an wuce wannan al'amarin, an yi wannan tuntuni ake shekaru an daina wannan. Wannan babu wani abu da a wannan tsinuwar mahaifi idan yayi ta bi haqqin da gaskiya shine za a yi, amma idan ya zamanto ba da gaskiya yayi ba, Allah ba zai tabbatar masa da abin da ya faɗa ba. Kuma sannan a kula da cewar ita biyayya ga mahaifa a cikin ma'arufi ne, inna mata'atu fil ma'ruf, biyayya a cikin abin da yake karɓaɓɓe ne a cikin shari'a. A hana mutum zuwa masallaci ko a hana mutum zuwa tafsiri, wannan ba ma'arufi ba ne. Kuma babu biyayya ga wani mahalici a cikin ga wani mahaluki a cikin saba ma mahalici. Na'am. Sai wannan yace malam Allah ya saka maka da aljanna ya ƙara lafiya da nisan kwana mai albarka. Meye nisabin zakka a bana? Saboda ina da rayuwa tsakanin Kano da Jigawa, kuma na gani sabin kamar ya bambanta a kalanda. Allah ya saka da alkhairi ya ji kan hajjiya. Mun sha bayani akan nisabi da yanda ake lissafinsa. Ina ganin ka nemi bayanai waɗanda aka yi, mun yi ba sau ɗaya ba, ba sau biyu ba. Nisabi ba a cewa ga nisabin shekara, nisabi canzawa yake kullum. Kowace muna cewa ranar da fitar da zakkar ka yazo, a lokacin zaka bincika ka ga nawa ne nisabi a wannan rana, sai ka san menene nisabi din. Domin ko abin da ake sawa a kalanda suna sawa ne lokacin da suka yi lissafi, to shi kuma farashin gwal canzawa yake yi, farashin azurfa ma canzawa yake yi, kuma farashin gwal din nan da dala yake tafiya, kuma farashin dalar nan canzawa take. Saboda haka idan ta canza dole ya canza. Kinga da a bisa miƙiyasin zinare, nisabi miliyan 12 ne ƴan watannin baya da suka wuce, amma yanzu a wannan satin ya kai miliyan 19, saboda yanda farashin gwal yake canzawa da kuma yanda farashin dala ita ma take canzawa. Tunda yanzu kwanaki da yake dalar ta yi ƙasa, sai nisabin ya yi ƙasa. Amma kuma yanzu da yake dalar ta soma ɗagawa, a naira ta soma karyewa, sai ya zamanto nisabin wato yana daɗa ƙara ƙaruwa. Wannan a bisa abin da muka zaɓa na kan cewa nisabi ana lissafinsa ne da zinari ba da azurfa ba, saɓanin yadda waɗansu su suke gani. kuma wata kila wannan shine yasa yake cewa bambanci tsakanin Kano da Jigawa to wannan ya danganta da irin abin da suka aka dauka shine nisabi mu dai muna kan cewar nisabi ana lissafin sa ne da farashin gwal ba da farashin azurfa ba wallahu ta'ala a'lam to sai tambaya ta biyu dan Allah malam a ƙara jan kunnan matan da suna haila kuma suna shigowa masallaci su dauki Qur'ani izu 60 suna karantawa in an yi musu magana a wallahi malam ba sa ji eh to abubuwa guda biyu a ciki nan na farko shigar mai al'ada masallaci mafi rinjayen magana bal abinda jama'irin malamai suke akai daga ciki al-madhahibul arba'a shine cewa mace mai haila baka shiga masallaci mace mai haila baka shiga masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam an ruwaito yace inni la uhillul masjid li ha'idin wala junub bana halatta masallaci ga mai haila ko ga mai janaba kuma Allah ya hana mai janaba shiga masallaci to min babu aula mai haila mai haila ita ma tana daukan wannan hukunci tunda duk babu su daya musamman wannan hadisin duk da yake hadisi ne wanda yake akwai magana a kansa yana daga abinda Yahya ibn Ayyub al-Ghafiqi yayi tafarrudi da shi kuma ba a karban abinda yake ya kaita da shi amma yana da abinda yake masa shaida shine Aisha radiyallahu anha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ni komin tabarma yana cikin masallaci sai ta ce ina haila sai ya ce hailaki ba hannunki take ba kaga inda ba dan ta san cewar mai haila ba ta shiga masallaci ba ba za ta kawo wannan hanzarin ba saboda tana ganin ta mika tabarma hannunta ya shiga cikin masallaci wannan kamar ta shiga masallacin ne sai ya ce mata a'a shi yasa ne ma malamai suka ce shigar ba'ali ba shigar duba ne in bangare ya shiga bai nuna cewa komai duk ko ina ya shiga ba saboda haka bishiya in tana cikin hillu reshen ta yana cikin harami in an sare ta ba a sare bishiyar harami ba sabanin inda bishiyar a cikin harami take to kun ga wannan yana nuna kan cewa a wajen Aisha radiyallahu anha ta san mai al'ada ba ta shiga masallaci kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da ita a haka sai dai kawai ya ce mata hailaki ba a hannunki take ba ma'ana shigar hannu ba zai zamanto kamar kin shiga masallaci ba to wannan shine abin da yake mafi inganci amma sauran abubuwa da ake hujja da su wanda suke nuna kan cewar akwai mai shafar mai sharar masallaci tana kwana a masallaci kuma wannan ba zai hana a ce tana haila ba amma ba a taba ruwaito kan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ranakun haila ta katta kwana a masallaci ba wannan ba hujja bane abu ne aka gina shi a bisa zato da bisa abinda ake tsammani haka ne bayan na farko tukuna mai sharar masallacin a wata riwayar ma an ce ba mace bace namiji ne saboda haka tunda akwai wannan ihtimal din ba za ka kawo abinda ake ta baba akan sa ba kace zaka kafa hujja da shi ka rushe abinda yake tabbatacce daga ingantaccen koyarwa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma daukan alqur'ani cikakke ga mace mai haila shi ma wannan akwai sabani amma mafi rinjayi shine ba za ta dauka ba kamar yanda ne janaba ba zai dauki alqur'ani cikakke ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta wasika ya zuwa ga Amr ibn Hazm da mutanen sa na Yaman daga cikin umarnin da ya musu Allah ya masal qur'ana illa tahir kar wani ya taba alqur'ani sai mai tsarki mai tsarki a cikin shari'a ana nufin tsarki na shari'a waɗansu sun ce ma'anar wannan ana nufin wato musulmi domin musulmi shine wanda yake mai tsarki kafiri kuma tunda Allah ya kira su najasa aka sun su musulmi shine mai tsarki to ana nufin mumini shine zai iya taba alqur'ani banda mushriki amma wannan sabanin zahiri ne sabanin abin da yake a zahiri idan a zahiri a shari'a aka ce mai tsarki tsarkin da ake nufi shine tsarki daga karamin kari da tsarki daga babban kari shine mutum yana da tsarki daga abin da yake warware alwala yana da tsarki daga abin da yake warware wanka saboda haka mace mai al'ada ba za ta taba alqur'ani kamilan ba babu laifi za ta iya daukan juz'i ko alqur'ani da yake tare da shi a cikin sa akwai tafsiri ko akwai fassara wannan ba mushaf bane amma mushaf bisa wannan umarni na annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya massa alqur'ana illa tahir to mafi ingancin magana shine mace mai al'ada ba za ta dauki alqur'ani izuki 60 ba wannan akula kuma akwai kurakurai da gaskiya makarantun mu na Islamiyya na tahfidhul Qur'an suke yi da suke da yara ɗan mata suke da ajujuwa a cikin masallaci sai su bude ajin ƴaƴa mata waɗanda yake cikin su akwai wanda yake sun fara al'ada a cikin masallaci to su yaran nan fa sun taso akan cewa shiga masallaci ga mai al'ada ba komai bane ba san ma ba a shiga ba ba san wanda ya musu wannan fatawa ba mun yi mu gyara musu amma haka suke yi wannan fatawar kuskure ce wannan fatawar kuskure ce duk da yake an samu waɗanda yake suka fito suka fade ta irin su mai abin nan Siddiq Hassan Khan da shi kuma ya bi Shaukani aka samu kuma waɗansu daga cikin talabatul ilm suka karfafa wannan matsabar har suka yada ta wannan cin karo ne da zahirin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da wata hujja mai karfi ba saboda haka malamai su kula idan za su sanya yara a cikin masallaci su sanya maza ko kuma ƴan kananan mata amma ƴan mata waɗanda suke a cikin su akwai wanda suka fara al'ada kar a sa su su rinka karatu a cikin masallaci kar ku gurbata mana tarbiyar yara su taso suna tsammanin mace mai al'ada ba wani abu za ta shiga masallaci mu mun taso iyayenmu da ƴan uwanmu sun san mace mai al'ada ba ta shiga masallaci a cikin tarbiyar su da ilimin su kenan a bisa abin da yake shine mazhabar shine mazhabar din shine mazahib din gabaki dai mazhabobin nan guda hudu saboda haka lalle a gyara wannan kuskure a samu waje waɗanda yake mata za su iya zama a harabar masallaci za su iya zama a wani aji da makamantan wannan amma banda masallaci a cikin wanda in za a shige shi sai an yi bismillah da addu'a shiga masallaci sabanin kamar haraba ko wani bangare wanda yake ake ko kamar dan tsakar gida kafin a shiga cikin masallacin shi wannan babu laifi mace za ta iya zama a nan wajen wallahu ta'ala a'lam
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون.
الله جل وعلا يقول إن الذين قالوا ربنا الله حقيقة وأنهم وأنهم سكتوا وبنججوا مشيني الله ثم استقاموا وبنججوا كدي الله ثم استقاموا سنن سكا ديديتا سكا ميكي سكا سيا كم تتنزل عليهم الملائكة ملائكو سنة سسوكوا أكمسوا الله تخافوا سنة شوا كدكو جتورو ولا تحزنوا كدكو بكينشكي وأبشروا بالجنة كما كي فرنشكي دا الجنة التي كنتم توعدون ودكوك كسنشي أنا ألقور تامك إتا أكان حرشنا من زنن الله يعين دا الله يأنبكي ودن دا سكة بجريما النبي صلى الله عليه وسلم قبرن جن القرآن أكفدي abinda aka yi aka gargade su da shi na azabar waɗanda suka gabata da kuma abinda zai zo musu ranar da ake tayar da su ya zuwa ga wutar jahannama akan akata wato akan kange to sai kuma tunani zai zo to waɗanda yake su kuma basu bujire ba fa su kuma sun karbi sakon na annabi sallallahu alaihi wasallam sun yadda da ayoyin na Allah sun yadda da wahayi da ake karanta musu na alqur'ani basu ce su ba za su saurara ba ba za su saurare shi ba su kuma menene makomarsu to sai Allah madaukakin sarki ya ambace su da sifofi na yabo na tsarkakewa da nuna irin girman matsayin su da irin tsarkin da suke da shi yace waɗanda suka ce rabbunallah ubangijinmu kadai Allah ne wato wannan akwai uslubi ne na al-qasr ba kawai rabbun allah yana nufin ubangijin mu shine allah wato suna waɗanda suka ce ubangijin mu ba wani bane sai allah shine ma'anar rabbun allah a larabci domin abinda ake ce ma ta'riful musnad wal musnad ilayhi juz'in jumla du su biyu su zamanto abin su zamanto sanannun abubuwa wato ma'arif ba abu wanda yake na kira ba abu wanda yake ba ga wato yana buƙatar a bayyana ne wane ne shi an ce ubangijinmu kaga sananne ne ubangiji ba na kowa ba namu Allah kuma wannan shine al'alam sanannan suna madaukaki wato ubangijinmu ba wani bane illa Allah waɗanda suka faɗa haka wato suka yi tauhidi to wannan shine asasin wato kamalar dan adam sani na hakika sanin Allah kamar yanda Ibn Ashur ya faɗa a cikin tafsirin sa yace wannan sifofi guda biyu cewa rabbunallah thumma saqamu sune asalin kamalar dan kamalar da musulunci yazo da ita domin qalu rabbunallah wannan ya nuna kamalar zuci shine sanin gaskiya domin mutun ya shirye da wannan gaskiyar ba wai ka san gaskiya ba dan ka nuna kan cewa ka tara sani ko kana da certificates ko kana da matsayi kana da titles kana da wannan a'a ka san gaskiya dan ka shirye da wannan gaskiya wannan shine mataki na shine abin da yake tabbatar da sarkin zuci domin shi kamala ilimi ne na yaqini da kuma kyakkyawan aiki sanin Allah da cewa shine ya cancanci bauta wannan shine asasi na ilimi na yaqini to sannan bangare na biyu kuma sun mastakamu sannan suka yi istiqama aya farkon surar ta ambaci istiqama fastaqimu ilayhi wastaghfiru ku yi istiqama ku tsaya wato ku tsaya da gaskiya ya zuwa ga Allah to ma'anar sun mastakamu suka tsaya da gaskiya ya zuwa ga Allah wannan kalmar tana da muhimmanci yadda aka samu khulafa'ur rashidun innan guda hudu kowa ya kawo tafsirin sa ga wannan kuma kusan duk ma'anar zuwa ga abu ɗaya ne sayyidina abubakar yace lam yushriku bihi shay'a basu shirka da Allah ba shine sun mastaqamu wato basu shirka da Allah ba sayyidina umar radiyallahu anhu yace istaqamu ala at-tariqati li ta'atihi wa lam yarugu rawagana sa'ali yace sun tsaya akan tafarki na da'a ga Allah basu rinka karkata suna waiwaye irin waiwayen dila waiwayen dila ba kun san dila saboda rashin gaskiya baya kallon gaban su kun yana tafiya yana kallon nan yana kallon nan saboda kullun yana ganin saboda rashin gaskiya to su basu zamanto kamar dila ba sun tsaya kyam sun kama alqibla su ita suka bi haka sayyidina Umar ya fassara istiqama sun tsaya akan tafarkin da'a sayyidina Usman kuma yace akhlasul amala lillah suka yanki suka yi ikhlasin aiki dan Allah sayyidina Ali kuma radiyallahu anhum gabaki daya shi kuma yace thumma addu al fara'id sannan suka aiwatar suka kawo ayyukan farillai suka kawo ayyukan farillai to istiqama tana wato qalu rabbuna Allah wannan imani kenan da yaqini da sani al istiqama ita ce kuma aiki to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yanda ya gabata da aka tambaye shi nasiha wanda zai yi a cikin musulunci wanda shi Sufyan al-Thaqafi yace bari saki tambayar wani ba yace qul amantu billah thumma istaqim kaga abinda ayat ta faɗa kenan kai ce nayi imani da Allah sannan ka tsaya kyam akan haka to kuma ita istiqama kamar yanda ya gabata muka ambata da abinda Allah ya faɗa a cikin fastaqimu ilayhi wastaghfiru ba za ka iya iyakance mata 100% ba amma sai an hada ta da istighfari kullun kana kokari kana gogayya kana kokari kana gogayya kan ka tsaya kyam akan akan daidai kuma kana neman gafara Allah akan taqsiri da kai akan wannan to anan sai Allah ya faɗi sakamakon wannan sakamakon su shine ta tanazzalu alaihimul malaika mala'iku suna sassaukowa zuwa gare su wannan sassaukowa ta mala'iku a malaman tafsiri sun fassara ta da fassara daban-daban an ruwaito daga as-Suddi da Mujahid ibn Jabr da as-Suddi Isma'il ibn Abdurrahman al-Kufi da kuma Zaid ibn Aslam da ɗansa Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam duk suka ce wannan lokacin mutuwa ne lokacin mutuwa kuma kamar ayar da ta zo baya kamar tana ishari ga haka tana ishara ga haka take cewa nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wato lokacin mutuwa ne mala'iku sai su sauko musu mala'ikun rahama suna gaya musu wannan Allah ta khafu kada ku ji tsoro wato kada ku ji tsoron abin da yake gaban ku abin da yake gaban ku ba abin razani bane kada ku ji tsoro wala tahzanu kada ku yi bakin ciki akan abin da kuka bari a baya ƴaƴanku da abubuwan da kuka yi da iliminku da ma duk abubuwan da kuka bari a baya al'umma da kuke tare da su na musulmi kada ku yi bakin ciki in Allah ya yarda suna cikin alkhairi wato abin da za su gaya musu kenan su fita daga cikin duniya cikin aminci ba tsoro ba bakin ciki shine dan shi wato tsoro shine halin kuncin zuci akan zaton wani mummuna zai same ka shine tsoro akan tawakkuin samun zato ne wato kunci ne da zuciyarka take samu damuwa saboda kana zaton wani mummunan abu zai same ka bai same ka din ba shi ko bakin ciki shi ma kunci ne na zuci akan samuwar wani abu akan wani abu wanda ya zo ya same ka wanda ya hana ka samun wani amfani ko ya afkar da cuta a gare ka ya riga ya faru sai ka rinka bakin cikin wannan abin da ya faru ka zauna cikin damuwa ka kasa mantawa ka ci gaba da rayuwa ya garmanto ya gagare ka to waɗannan abubuwa ne waɗanda suke hana ɗan adam wato rabauta da walwala da ni'ima a cikin rayuwa to Allah ya kore musu yace mala'iku za su gaya musu haka a hadisin al-Bara ibn Azib wajen sifanta halin mumini idan ya zo fita daga duniya yace mala'ikun rahama za su zo masa za su ce masa abshir bir rauhi war raihan wa rabbin ghayri ghadban kai al-bishr da wato iska ta ni'ima ta aljanna wa raihan da kanshi na ni'imar aljanna da haduwa da ubangiji ba mai fushi da kai ba wannan abin da za su gaya masa kin to babu aminci ai kamar wannan to wannan ma'ana ta fassara ta farko da suka yi kenan an yi wata fassarar cewa wannan lokacin tashi ne daga cikin kabari ana tashin su daga cikin kabari yayin da wato kamar ana tashin su daga cikin kabari sai mala'iku su sauko su zo wajen su sabanin kafirai waɗanda su za a kora su ana tashin su daga cikin kabarin a lokacin nan suna tashi za su ga mala'iku na jiran su su kora su a kankange zuwa jahannama su ka wannan sai sun tashi suna tashi sai su ga saukowar mala'iku mala'iku suna saukowa sai su gaya musu wannan kada ku ji tsoro kada ku yi bakin ciki ku yi farin ciki ku yi albishir da aljanna saboda haka tashin hankalin filin tashin alkiyama ba zai same su ba shi yasa Allah ya ambace su da cewa la yahzunuhumul faza'ul akbar razani mafi girma ba zai sa su bakin ciki ba to saboda wannan bishara da suke samu daga mala'iku waɗansu kuma suka ce a wannan ana nufin saukar mala'iku a halayen da duk waɗannan halaye tun anan ba wai kawai lokacin mutuwa ba tun anan duniya saboda mala'iku suna saukowa akan muminai anan duniya kamar yanda suka sauko gare su lokacin yakin badar idh yuhi rabbuka ila almala'ikati anni ma'akum fathabbitu alladhina amanu sa'ulqi fi qulubi alladhina kafaru ru'b kaga yayin da ubangijinka yayi wahayi ga mala'iku yace anni ma'akum ina tare da ku fathabbitu alladhina amanu ku bada sabati tasbiti karfin hali karfin rai ga muminai saboda haka sai su je su tabbatar da su saboda akwai masu wa'azi da Allah ya sa a cikin zukatan mumini waɗanda yake suke gaya masa a bisa akasin waswasin shaidan kamar yadda ya zo a hadisin Nawas ibn Sam'an to wannan yana daga cikin sassaukowar mala'iku yana daga cikin sassaukowar mala'iku mala'iku da suke sassaukowa lokacin salloli mala'ikun dare da na rana da suke sauka lokacin sallar asuba da lokacin sallar la'asar da idan sun koma Allah zai tambaye su a wani hali kuka samu bayina kuma a wani hali kuka bar su suka ce ya Allah mun same su suna sallah mun bar su suna sallah saboda na rana za su zo lokacin sallar asuba sai lokacin sallar la'asar na dare za su zo su kuma na rana a daren a sallar la'asar za su tashi saboda haka za su bar su suna sallah na dare su zo su same su suna sallar la'asar su bar su suna sallar asuba to wannan yana daga cikin sassaukowar mala'iku da kuma saukar mala'iku da suke yayin da muminai suke makamin tsoro da razani su amintar da su su nuna musu kan cewa nasara Allah na tare da su su daura zukatan su shine kamar na yakin badar din fa thabbitul ladina amanu ku bada sabati ga wanda suke imani to shine sakina za ta sauka kuma kamar yanda muke ta fada a majalisai wanda muna kauna wannan yana daga cikin irin waɗannan majalisai mutanen da suke haduwa a cikin daki daga cikin dakunan Allah suna karanta littafi suna darasin sa mala'iku suna lullube su kaga kenan suna saukowa su lullube su haka nan suna saukowa daren lailatul qadr tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr mala'iku suna sassaukowa a cikin ta da ar-ruhu shine mala'ika jibril har shi mala'ika jibril yana saukowa a wannan dare na lailatul qadr to wannan saukowa ce take banta to ka gani duk wannan saukowar mala'iku ne shine wanda duk Allah ya sa ya dace da ganin wannan zaka ga ya samu sakina ya samu amsawar addu'o'i ya samu tawfiki wata kila har abada daga nan shikenan ya samu ba zai taba tabewa ba Allah ya sa mu cikin amin to sannan Allah ta'ala yace nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya su mala'iku dai suka ci gaba da cewa mu ne majibuntan ku a rayuwar duniya mu ne muke tare da ku ai mu ne muke kare ku daga shaydanu kuma muke muku ilhamar alkhairi muke sanya ku samu katari ku samu dacewa kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda yaje ya nemi alƙalanci ya nemi kamun kafa da mutane dan a bashi a nada shi ya zama alkali sai ya kyale shi da kansa wanda ku aka janyo shi aka tilasta shi aka nada shi alkali ya karba to Allah zai sanya Allah zai taimake shi zai sanya masa mala'ika da zai rinka masa katari yana sa shi a daidai idan zai yi shari'a ko in an kawo ana nema a rude shi ana nema a yaudare shi sai kaga mala'ika yayi masa ilhama sai kaga an ga kamar wani sihiri yake yi yace wannan ku binciki kaza ana binciken wannan abin sai a gano ƙaryar sa ilhama ce to akwai mala'ika wanda Allah yake saukowa ga irin waɗannan bayin Allah na kirki waɗanda suka tsaya akan gaskiya kuma suka shiga cikin harkar alƙalanci din ba dan amfanin duniya ba sai dan an tilasta su ne kuma suka yadda suka karba to Allah yake musu katari to kun ga wannan yana daga cikin wilaya mu ne wato jibintar al'amari mu ne waliyanku a rayuwar duniya wato wannan sai yazo a bisa akasin abinda Allah ya ce makafirai yace wa qayyabna lahum qurana muka hada su da abokai malzumta na sharri qarinai sune shaydanu na mutane da shaydanu na aljanu waɗanda suke zayyana musu haramu suke zayyana musu kafirci da saban Allah to su ka waɗannan mala'iku ne wanda suke musu suke katartar da su suke sanya su su dace da daidai a cikin abubuwan da suke yi sai kaga sun yi magana sai kaga maganan nan kowa ya sallama wannan ita ce magana saboda gaskiya yadda haske yadda take da haske wannan a rayuwar duniya kenan wa fil akhirah haka nan ma nune majibuntan ku a lahira ai ta hanyar zami muku ceto da kuma zamu hadu da ku mu ne muku gaisuwar kirki wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum wato zamu kasance tare da ku har sai kun shiga aljanna sabanin qarinan kafirai walakum fiha ma tashtahi anfusukum suka ci gaba dai da gaya musu kuma abinda duk rayukanku suke sha'awa matabbaci ne a gare ku a cikin ta a cikin aljanna wato na daga dukkan dadadan abubuwa walakum fiha ma tad'un kuma abinda duk kuke nema yana tabbata a gare ku a cikin ta duk abinda kuke so har ma wani lokaci ma kamar yanda muka karanta muka ambaci hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin Abi Huraira har Allah ne zai rinka ce ma dan adam yace to ka manta da abu kaza shifa sai ya fada duk wani abu wanda mutum yake nema nuzulan min zakurir rahim wannan abun wato za su suka ci gaba da gaya musu wannan saukar bako ne daga Ubangiji wato saukar bako ne gare ku daga Ubangiji mai yawan gafara mai tsananin jin kai wato annuzul shine farkon abincin da ake kawo ma bako idan yazo shine abinci na special kun san larabawa suna da wannan al'adar idan bako yazo sai ka yanka masa dabba ko rago ko dan tauri ko tinkiya ko akuya kun kuma ya kasi ta mara kuni in bako yazo sai kai kuma ba za ka ci ba kaddamar mutanen gidanka ba za su ci ba abinda bakon ya ci yayin saura shine mutanen gidan za su ci asali sun samu wannan daga al'adar Annabi Ibrahim faraga ila ahlihi faja'a bi ijlin hanif adda al'adar Annabi Ibrahim to Allah shi ma yana da nasa shine nuzulan mala'iku suke fada abinda za a tare su ɗan aljanna wannan yake karfafa cewa wannan saukar da Allah yake nufi duk da yake mala'iku an tabbatar suna sauka lokuta daban-daban amma wannan saukar da Allah yake nufi lokacin mutuwa ne lokacin mutuwa saboda haka damuwa da tashin hankalin mutuwa sai ya zamanto Allah ya mantar da su saboda irin waɗannan maganganu na bishara wannan yake karfafa haka cewa wannan shine saukar baki da Allah yake musu daga Ubangiji mai yawan gafara Allah ya ambaci kansa da wannan sifa saboda ya nuna cewar ya gafarta musu saboda tunda an ce istiqama ba za ta yiwu ba 100 bisa 100 to ya gafarta musu ta waya da aka samu ta istiqama su shi yasa yace daga Ubangiji mai tsananin gafara mai tsananin jin kai to sannan Allah ta'ala yace wa man ahsanu qawlan wannan kuma zancen Allah ne to wane ne yafi kyan zance min man da'a ila Allah bisa wanda ya kira zuwa ga Allah wa amila saliha kuma ya aiki kyakkyawa wa qala innani minal muslimin kuma yace ni hakika ina cikin musulmi wato babu wanda yafi wannan kyan zance babu wanda yafi wannan kyan zance waɗanda suka ce rabbuna Allahu inna ba wanda ya kai su kyan zance saboda sun faɗi magana ta hakika domin kuna da wani ba Allah ne yace da ya tara mu ga baki ɗaya ba yace alastu bi rabbikum qalu bali duk suka ce bala anta rabbuna to abinda suka faɗa kenan saboda haka sai Allah yace ba wanda ya kai kyan zance irin wannan kafirai ko sun fada a ruhin su amma a duniya sun ki bal sun ce ma me fadan wannan wato duhun kai yake yi dora mutane yake yi akan dole sai sun ba addini bisa tilas yana dora su akan sifofi dai marasa kyau da suke ambato akan musulmi kuma bayan ya fada haka Allah yake kuma ya aikata kyakkyawa tsakaninsa da Allah saboda haka maganarsa ta dace da aikin sa ba kawai ka fada ba amma kuma aikin ka wani abu daban a yayi aiki nagari sannan kuma yayi alfahari da musuluncin sa wato ya sarraha yace ni ina cikin musulmi wato na ni kauya ina cikin musulmi wato bai yi kyamar cewa shi musulmi bane ya bayyana yayi ya nuna alfaharinsa da cewa shi musulmi ne saboda haka duk abin da zai saka ka rinka kunyatar bayyana addininka na musulunci ka guje shi zaka zamanto ba cikin waɗanda ake musu wannan bishara ba kuma wannan fadin Allah madaukakin sarki wannan ishara ne ga cewa waɗannan fa su ne waɗanda suka ce rabbunallahu thumma istaqamu to sannan Allah ta'ala yace wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a kyakkyawa ba ta daidai da mummuna ai wato ba sa daidai a wajen sakamako da kyakkyawan akiba da kuma ma a bisa asalin su dan Allah ya gina dan adam akan sanin kyakkyawa da santa da sanin mummuna da kinta kuma ya san cewa kyakkyawa ba daidai take da mummuna ba adalci ba daidai yake da zalunci ba kyauta ba daidai take da rowa ba hakuri ba daidai yake da raki ba kaskantar da kai ba daidai yake da girman kai ba tausayi ba daidai yake da kausasawa da gallazawa ba duk wannan abu ne wanda Allah ya gina shi a cikin asalin halittar dan adam kyakkyawa ba daidai take da mummuna ba saboda sai Allah ya ce idfa billati hiya ahsan ka ije wato da abin da yake shine mafi kyau ma'ana ba a faɗa abin da zaka ije ba amma an fahimce shi yayin da aka ce ka ije da abin da yake mafi kyau ai ka ije mummuna da aka yi maka da abin da yake shine mafi kyau ba a ce wato ka ije da kyakkyawa ba a'a da abin da yake mafi kyau ai idan ka sami iko akan wanda ya munana maka to kyakkyawa shine kai masa afuwa kace ba komai shikenan ba komai kai masa afuwa amma mafi kyau yayi maka sai ka dauko dunkuleliyar kyauta kai masa ka dauko gagarumar kyauta kai masa wannan shine al-ahsan shine mafi kyau shi aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam an fada masa tare da cewa akai yake dan a tarbiyantar da mu kamar wato ka samu mutum ne yana ta zagin ka yana ta aibata ka kai kuma kana zuwa ka samu damar inda zaka yi masa lamba mai inda zaka gama da shi sai ka kama yaban sa kace wani ai ba abinda muka sani sai alheri tare da shi wani din ai shine kaza ai shine kaza nan ko ya riga ya je ya bata ka musamman wajen dai abin duniya da aka fi kowa fafutuka wajen nema ya riga ya bata ka ba za a baka takara ba an je an gama shiri an riga an soke sunanka an manta da kai saboda ya ce kai ne mai kaza kai ne mai kaza ba ka tare da jam'iyya antipati kake duk ya faɗi wannan kai kuma kana zuwa sai ka ce ga wani fa an san kuna tare wani ha ai wani sai shi shine fa ya faɗi kaza da kaza akan ka yace da Allah ka kyale shi wannan kawai abu ne wanda yake yana faɗa ai ba komai shi dai shine ya dace ke sai ban sa to wannan shine idfa billati hiya ahsan zai yi zai wannan dai shine miqyasu a Roma yana cewa zai yi yanzu wannan dai shine ma'aunin in mun yi to shine muke ruko da alkitabu wa sunna in ba mi ba da sauran mu Allah yace fa idhal ladhi bainaka wa bainahu adawatun yace sai ya zamanto wanda ke tsakaninka da shi akwai gaba ka annahu waliyun hamid sai ya zamanto kamar wato ma'abucin kusanci ne hamim mai tausayi a gare ka a bakiyinka sai ya dawo ya zamanto mai baka kariya sai ka je ana cewa wane kai ai wane na sare da al'amarin sa ina ai wane ba za ka sami irin sa ba a duniya abu da ni ne masa kaza ni masa kaza amma ga abin da yace a kaina to sai inda karfin sa ya kare wajen kare ka kaga mai hukunka dauki fansa Allah ya daukan maka fansa ya mayar da shi ya zama torin dinarka yayin da za a yi ta cewa ka rasa wanda zai ce sai wani sai ka ji shi kuma ba kai kai kokari ba amma ya ce sai kai ta hanyar yin Allah wani misali ne da shewa Abdullahi ya kawo yace kamar mutum ne ya kashe danka kai kuma sai ka zo ka samu dansa a hannun makiyi ya kama shi yayi garkuwa da shi zai kashe shi sai ka ce nawa zaka bashi dan ya sake shi sai ka bada kudi dan a sake shi shi kuma fa shi ya kace danka to kaga sai ya zamanto in kai haka makiyinka sai ya zamanto kamar abokinka makusanci a wajen soyayya wannan ayar ta hada makarimul akhlaq manyan dabi'u wanda duk yayi aiki da wannan ayar to ya samu tsari da kariya daga shaytan kuma makiyansa za su ladab gare shi duk za su mika wuya kowa ya bi mika wuya za su farkon ta matakin ta na farko shine in ka hadu da makiyinka kai masa sallama mataki na farko kenan to daga nan sauran kuma za su biyo to shi yasa wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tafiya sai wani bakauye balaraban kauye yazo ya ci kuma kallon rigarsa kuma rigar tana da cin baki mai kaushi da ya ci kuma kallon ya fusga sai da tai shata a wuyansa ya ja sannan ya kira shi da sunansa ya ce sa a yi min laftu a kan waɗannan raƙuman nawa daga dukiyar Allah domin ta Allah ce ba taka bace ba ta mahaifinka bace haka ya ce masa ya yi shuru sallallahu alaihi wasallam ya ce almalu malullah dukiya ta Allah ce wa ana abdullah kuma ni bawan Allah ne sannan ya ce ku yi masa laftu sannan sai ya ce to sai ya juya kawai zai tafi abinsa sai ya kira shi ya ce to in rama abinda kai min ya a arabi sai ya ce a'a ba za ka rama ba ya ce to saboda me ya ce domin kai ba ka mai da mummuna sai dai kai afuwa ka kau da ka
ba za a iya koyon wannan ba za a iya koyon wannan
a dole mu kamanta to shi yasa kun ga da Allah ya faɗa haka sai ya ce wa ma yulqaha illa alladhina sabaru babu me babu wanda ake bama wannan hali ya hadu da shi ya zamanto yana yayi gogayya har ya samu ya cimma wannan matsayin yana yi illa alladhina sabaru sai waɗanda dama can sun riga sun yi hakuri dama can sun sufantu da sifar hakuri wato sun saba da tsare zukatansu akan abin da ransu baya so to kuma tarbiyar da ake mana kenan a azumi yanzu wanda ya zo ya zage ka ka kasa haƙuri ka taso za ka aika da shi to kaga tunta kubce maka saboda haka sai mutum ya yi ma zuciyarsa linzami illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa zu hazin azim babu mai samun wannan sai ma'abucin rabo mai girma wanda Allah ya yi masa rabo mai girma na alkhairi da kamalar yaqini ko kuma ya yi masa rabo na samun wato sifantuwa da sifofin makarimul akhlaq to sannan Allah ta'ala sai ya ce wa imma yanzabannaka minash shaytani nazbun idan wata wato chaka ta same ka daga sheidan wato wani abu wanda zai sarrafar da kai ya same ka daga sheidan in ya same ka kun ga nan an zo da imma imma saboda abun a kaddara ne saboda irin wannan baya samuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sheidan ba shi da wannan sultanin akan sa saboda ma'sumi ne shi yasa aka zo da in ta kadiri wato a kaddara in ma wannan abun zai same ka amma yayin da ya zamanto dangane da sauran su ne dangane da waɗanda ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai aka zo da idza yayin da wanda yake take nuna afkuwa innal ladina taqaw idza massahum ta'ifun minash shaytani tadhakkaru masu takawa yayin da mai kewayowa daga shaytan yazo ya kewayo dan ya sarrafar da su in ya same su tadhakkaru sai su tuna da Allah fa idza hum mubsirun su sauran gama garin mutane shaytan zai iya samun su to amma su ake nufi da nan wajen tarbiyya cewa idan wato wata fusga ta same ka daga shaydan wata wani suka annah wato annazg shine al wato shine annahs a cikin mutum to wato ma'ana abinda zai zaburar da kai daga shaydan ya mantar da kai abinda yake shine daidai in wani abu ya same ka irin wannan fasta'iz billah nemi tsari da Allah nemi tsarin Allah wato daga sharrin shaydan karka bi shi wato shine jawabin sharadi din ka nemi tsarin Allah domin shi shaydan baka ganin sa saboda haka ba za ka iya kokawa da shi ba maganin sa al-isti'aza ka nemi tsarin Allah ka ambaci sunan Allah gare shi shikenan sai ya kuye ya likimo amma yayin da ya ba ganin sa kake ballanta na kace zakai gogayya da shi innahu huwas sami'ul alim lalle shi Allah shine mai ji ga wannan isti'aza taka kuma masani wato ga abin da kake nufi na ka kyautata ma kanka kuma ka kubuta daga sharrin shaydan idan kuka kula wuri biyu da Allah ya ambaci ka ije mummuna da kyakkyawa to sai Allah ya biyar da shi da neman tsarin shaydan kamar ishara ne ga cewar shaydan ba zai kyale ka kai wannan ba saboda ka nemi tsarin Allah kamar yanda Allah ta'ala ya ce a cikin suratul mu'minun idfa billati hiya ahsan ادفع بالتي هي احسن السيئه نحن اعلم بما يصفون وقل ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون كاجا كان يجي كايجي دا كيكياوا دا ابوبون دا سيكي يي مكا نممونا كايجي ابوبون دا سيكي مكا منانا دا كيكياوا nahnu a'lamu bima yasifun mun san abin da suke shiryawa sannan yace wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin kace ya Allah ina neman tsarin ka daga waswasin shaydan wa a'udhu bika rabbi an yahdurun ina neman tsarin ka daga salar toni saboda abin da yake tsayawa tsakaninka da makarimul akhlaq nan da aka ambata wato fusgar shaydan saboda haka ka tanadi isti'aza bayan ka tanadi hakuri ka tanadi kuma isti'aza neman tsarin Allah to sannan Allah madaukakin sarki yace wa min ayatihi al-layl wa an-nahar daga cikin ayoyin Allah akwai dare da rana wato ayoyi akan kadaituwar Allah da cancantar sa ga bauta da girman sa da kan cewa kuma babu wanda yake bashi da kishiya bashi da tsara bashi da kini don ba wanda yake iya dare da rana in ba Allah ba wanda zai iya kawo su ba wanda zai iya tafiyar da su in ba Allah ba kowa duniyar nan gabaki daya sai dai kawai ku zura ido kawai ku ga dare yayi rana ta ga dare yayi ku jira rana ta yi rana ta yi ku jira dare yayi ba ku da wani katabus ba wanda kuma za ku kira ku ce ya canza muku wannan tsari saboda haka wannan ya isa ya zamanto dalili akan samuwar Allah da kadaituwar sa washamsu wal qamar da kuma rana da wata suma ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah suna nuni akan cewa Allah madaukakin sarki ne girma ne domin dubi girman su suna nuni akan cewa Allah madaukakin sarki masani ne domin dubi yadda ya tsara dubi yadda ya tsara gravity kokari ma kuke ku calculation din ku samu formula da take rike da take fassara wane irin karfi ne yake mankwalo yake lankwayo duniya ba ta zarcewa sai ta lankwayo rana ta jata tana janta take tafiya around yanzu in ka dauki dutse ka sa shi a jikin zare kana juya shi ba ka ji wani abu yana fusgarka karfin wannan karfin lissafin da aka yi akwai formula da yake tabbatar da wannan dukkan Allah ne ya yi sannan ku ce babu masani babu sani abinda kuke ta kokari ku gano a physics Newton ya je yayi ya kawo ta gravity din daga baya Einstein yazo ya rusa masa yace a ba haka bane tunaninsa gabaki daya kuskure ne shi ma kuma yayi akan abin da yake ilimi ya kai daga baya Allah ya bude ilimin wata kila a gano kurakuransa shi saboda haka wannan ya nuna ilimi to sannan sai Allah ta'ala yace la tasjudu lishamsi wala lilqamar kada ku sujada ga rana kada ku sujada kuma kada ku sujada ga wata wannan wato hani ne ga koyi da waɗanda suke yin wannan su ne masu addinin sabi'anci wanda addini ne na waɗanda suke cikin Iraki a ɓangaren Iraki suke babu a cikin jazirar Larabawa duk da yake daga baya an samu ya gangara har zuwa Yemen kamar yadda ya zo a kissar Annabi Sulaiman da Bilqis wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lishamsi min dunillah na same ta da mutananta suna yin sujada ga rana ba Allah ba to kuma wannan shine yasa hanan Allah da Allah ya hana mu sujada ga rana da wata Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gargade mu cewa kada mu yi sallah lokacin da rana take fitowa kada mu yi sallah lokacin da rana take faduwa domin kada mu koyi ni kama da masu bautar rana domin a lokacin ne suke sujada ga rana shi yasa aka tsananta hani ga yin sallah wannan lokacin dan ma kar ka shiga cikin wannan lokacin sai aka ce kai in ma kai sallar asuba ba nafila kar ma nafila taka ta jaka har ka zo wannan lokacin ka zo kana yin sujada kai kama da masu botar rana aka ce bayan sallar la'asar ba nafila dan kar ka zo kai ta yi har lokacin da gab da rana za ta fadi kai zamanto kana yin sallah kai koyi da kafirai da suke sallah a wannan lokaci saboda isa matuƙa wajen a wato nisan ta a tsare shingen tauhidi kar ma ni kama da masu shirka kar ni abinda masu shirka suke yi duk da yake Allah muke masu sujada amma kar ya zamanto a zahiri tamkar wato su da suke sujada a wannan lokacin mun yi tarayya da su wajen yin bautar su sai aka hana mu to saboda isa saboda wannan hali na Allah yace kada ku yi sujada ga rana wala ku yi sujada ga wata wasjudu lillah ku yi sujada ga Allah alladhi khalaqahun wanda ya halicci waɗannan wato ayoyi guda hudu da aka ambata dare da rana da rana da wata in kuntum iyahu ta'budun in kun kasance shi kadai kuke bauta mu kaga nan ba a ce in kuntum ta'budunahu ba in shi kuke bauta ma domin za a ci cewa da wannan sa amma sai ya ce in kuntum iyahu ta'budun in shi kadai kuke bauta mu to ku yi sujada ga Allah shi kadai fa in istakbaru idan ku suka yi girman kai ga barin bin umarninka falladina inda rabbika yusabbihuna lahu bil laili wan nahar wa hum la yasamun to waɗanda suke wajen ubangijinka wato ma'ana a wajen matsayin su suna rafiqul a'la sune mala'iku makusanta na Allah mala'iku makusantan Allah irin su jibril su mika'il su israfil su hamalatul arsh makusanta da Allah jalla wa ala sune waɗanda ake cewa waɗanda suke wajen ubangijinka yusabbihuna lahu bil laili wan nahar suna tasbihi a gare shi dare da rana wato da'iman suna cikin tasbihi wa hum la yasamun su ba sa yin wato ba sa ginsuwa ai ba sa jin cewa abin ya kishe su saboda tasbihi a wajen su kamar numfashi ne to kenan kaga sujadar ku ba za ta amfani Allah da komai ba in ba ku yi ba ga tsarkaka wanda wane ku a ƙarfi wane ku a girma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa cewa Allah ya yi min izini na yi zance a kan wani mala'ika nisan da ke tsakanin gefen idansa da fatun kunnuwansa nisan tafiya shekara da kaza da kaza ne to wannan fa halitta ne na Allah to tasbihi suke ga Allah kuma su ba sa ginsuwa saboda haka kai da dududu baka kai ko mita biyu ba a tsawo abinda ka gina ko tsawon dutsen dala bai kai ba to sannan ka rinka tinkaho kai ba za ka yi ma Allah sujada ba to dan baka yi masa sujada ba sai ni waɗanda suke wajen Allah irin waɗannan halittu su ne masa sujada kai ka san irin galaxies din da ya halitta ka san me Allah ya ajiye a cikin wannan menene su kuma duk halittar Allah ne kuma sun san Allah saboda haka a cikin wannan akwai abinda zai sanya ma kafiri ya bar girman kai abinda zai sanya ma mai girman kai gabarin karɓar gaskiya ya bar girman kai ya san kan cewa shi ba komai bane yayin da za a kamanta shi yayin da za a wato a fuskantar da shi cewar ga waɗanda suke wajen Allah su ga abin da suke to wannan shine aya wurare daya daga cikin wuraren sujada sai dai malamai sun yi sabani a ina ake sujada a ayar ta farko ko aya ta biyu in kuntum iyahu ta'budun anan ne za a yi sujada ko kuwa wahum la yas'amun yawanci mu duk wahum la yas'amun sune muke yi saboda tafiya da muke yi akan qira'ar asim mushafin mu na qira'ar asim ne qira'ar ɗan kufa to su kuma shine madhabar mutanen kufa su Sufyanu Thauri duk da yake a cikin malaman Madina akwai wanda suka tafi akan haka kamar irin su Sa'id ibn al-Musayyib kuma ita ce riwaya mafi inganci daga Abdullahi ibn Abbas riwaya farko ko ita ce madhabar Malik a madhabar Malik in kuntum iyahu ta'budun anan za a yi sujada haka aka ruwaito daga Ibn Umar kuma da riwaya ta biyu daga Abdullahi ibn Abbas kuma haka aka ruwaito daga Abdullahi ibn Mas'ud ita ce kuma madhabar Al-Layth ibn Sa'ad to ko daga ina mutum yayi tunda ita dama sujada ko ka wuce ta da aya daya ana so ka dawo ka karanta ta kayi ta saboda haka wannan sabani ne kun ga da aka samu tun daga makaranta cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ko daga ina mutum yayi yayi wacce ce tafi babu zancen cewar ga wadda tafi ko wacce tayi daidai ne kamar tahiyya ce duk da yake a cikin tahiyya mun yi tarjihi ko mun ce tahiyyar sayyidina Umar ta Malik tafi saboda maimaita fadan lillahi lillahi التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله ما يميت سنن الله ده اكي تي يسنيا تا تفي دين ده يكي سيدنا عبد الله بن مسعود تافي شهرا يتباب ونن التحيات لله والصلوات والطيبات الله ما أوكي كن سركي كافك زكاة تمد حكا القرآن سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل صلاتك وبركاتك ورحمتك على إمام المتقين وسيد المرسلين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ونبي الرحمة وبعثه مقاما محمودا يضبطه الأولون والآخرون اللهم نرضاك أن سأمي البركة sa'ar karshe ta ranar juma'a kuma juma'a da ta ita ce ta karshe a cikin wannan wata na ramadan Allah kai alƙawari a harshen annabinka sallallahu alaihi wasallam kana amsa addu'a wanda ya roke ka a wannan sa'a ta karshe ta ranar juma'a Allah ka amsa addu'o'in mu Allah kuma ga mu a cikin majalisi daga cikin majalis din littafinka wanda yake a cikin daki daga cikin dakunanka wanda kake ambaton waɗanda suke a majalisi irin wannan tare da kai Allah ka sanya mu cikin waɗanda kake ambaton su. Allah dukkan abubuwan da muke roƙa da kuma zamu roƙa a wannan majalisi Allah ka ba mu. Allah muna roƙanka ka amsa addu'o'in mu. Allah ka ji kan mu ka ji kan magabatan mu. Allah ka ji kan mu ka ji kan iyayen mu. Allah ka ji kan malaman mu ka ji kan ƴan uwan mu. Allah ka shirye mu ka shirye zuriyar mu. Allah ka shirye mu ka shirye iyalan mu. Allah ka sanya albarka a rayuwar mu. Allah ka sanya albarka a cikin ayyukan mu. Allah ka sanya albarka a cikin ilimin mu Allah ka sanya albarka a zuriyar mu Allah ka sanya albarka a iyalan mu Allah ka sanya albarka a arzikin mu Allah ka sanya albarka a sana'o'in mu Allah ka sanya albarka a kasuwancin mu Allah ka sanya albarka a kasar mu Allah ka sanya albarka a garuruwan mu Allah waɗanda suka nemi mu musu addu'a Allah ka biya musu bukatun su sai dan uwa wanda muke kai masa addu'a muna roƙonka Allah ka amsa addu'a akan abubuwan da muke nema Allah akwai dan uwa wanda iyalinsa za a yi musu CS ba da dadewa ba Allah muna roƙonka Allah ka aminta Allah ka sauke Allah ka sa a yi cikin nasara kuma Allah ka azurta su da zuriya tayyiba akwai mahaifin Sadiq Alhaji Abubakar Muhammad azziyar su an yi jana'izar sa a masallacin Khulafa'ur Rashidun muna roƙonka Allah ka gafarta masa Allah ka sa aljanna makomarsa Allah ka daukaka darajar sa Allah abinda kake ba ma wanda ya mutu a ranar Juma'a Allah ka bashi akwai wanda mahaifiyarsa take fama da ciwon kafa muna roƙonka Allah ka ba ta lafiya shi ma kuma yana neman addu'a Allah ka bashi lafiya Allah akwai ƴan uwa daban-daban da muke musu addu'a a wannan majalisi da suke mana wasiya da ma waɗanda ba su yi mana wasiya ba muna roƙonka Allah ka ba su lafiya Allah ka tayar da kafaɗun su Allah ka inganta musu lafiya Allah mu ma Allah ka inganta mana lafiya Allah ka inganta mana lafiyar mu Allah ka sanya lafiyar mu ta zama to karfi gare ka wajen gare mu wajen da'ar Allah akwai Alhaji Mu'azu wanda yake neman addu'a akan harkokinsa Allah ka yassare masa akwai masu neman addu'a akan harkokin kasuwancin su da kuma harkokin ayyukan su muna roƙonka Allah ka biya musu bukatun su masu neman addu'a akan sha'anin aure Allah ka yassare musu akwai wata baiwar Allah wadda take fama da jinyar kuna muna roƙonka Allah ka ba ta lafiya Allah ka yaye mata Allah ka inganta mata lafiya Allah ka ba ta waraka Allah ka daidaita mata halittarta Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah wannan tashin hankali da muke fama da shi a wannan kasa ta mu Allah ka ba mu aminci Allah kuma waɗanda suka tsaya akan kawo akan yaki da ta'addanci cikin jami'an tsaro suka tsaya da gaskiya Allah ka taimake su waɗanda suka tsaya da gaskiya wajen yaki da masu fataucin miyagun kwayoyi Allah ka taimake su waɗanda suka tsaya da gaskiya a cikin alƙalai wajen maganin ta'addanci dinnan Allah ka taimake su Allah ka saddada su Allah ka ba su Allah ka karfafa su da ƙarfi daga gare ka Allah ka ba su nasara akan abin da suke yi Allah ka tsare musu matsayin su ka tsare musu aikin su ka kama musu wannan matsayi da ka ba su rahmatika ya arhamar rahimin Allah muna roƙonka kai mana maganin fitinar da ta barke a gabas ta tsakiya Allah ka ije wannan fitina daga kasashen musulmi Allah ka kare al'umman nan tamu Allah ka kare mu daga sharrin kasashen kafirai waɗanda suka sha alwashin karya ƙarfin addinin musulunci da musulmi Allah ka nuna mana bayan su Allah ka karya ƙarfin su Allah ka ije mana sharrin su Allah ka ije mana tsananin su Allah kai mana maganin fitinar su Allah mu kuma ka ba mu aminci Allah ka shirye shugabannin mu Allah ka shirye su zuwa ga wajen kyautata wannan mulki da ka ba su Allah ka shiryar da su wajen riko amurkan amana Allah ka shiryar da su wajen kyautata rayuwar al'umma da sauke nauyin amanar da ka ba su Allah muna roƙonka yayin da zabe da zai zo shekara mai zuwa Allah ka zaban mana mutanen kirki Allah ka zaban mana masu alkhairi Allah karka zaban karka nada ashararai akan mu Allah karka nada mana gurbatantun shugabannin akan mu Allah ka ba mu kyawawan shugabanni a kanmu rahmatika ya arhamar rahimin Allah muna roƙonka ka kawo mana Allah ka samu gama wannan wata tare da samun yardarka Allah ka samu Allah kawo mana ƙarshen Ramadan ya dace da samun yardarka da samun ƴantawarka daga wuta Allah kuma ka nuna mana wani Ramadan in shekaru masu yawa Allah ka nuna maka maimaita mana wannan alkhairi Allah ka sanya mu a cikin waɗanda ka karɓe su Allah ka sanya mu a cikin waɗanda ka yafe musu Allah ka sanya mu a cikin waɗanda yake ka yarda da su Allah muna roƙonka ka rubuta mana arziki ba za mu taɓe ba har abada bayan sa Allah ka sanya mu cikin wanda kake rubuta musu arziki da ba za mu taɓe ba har abada rahmatika ya arhamar rahimin Allah zuriyar mu su ma Allah ka sa musu sa'ada da ba za su taɓe ba har abada da iyalan mu da ƴan uwan mu musulmi baki daya Allah ka amsa addu'o'in mu Allahumma inna nas'aluka khairal du'a wa khairal mas'ala wa khairal salah wa khairal
النجاح وخير الثواب وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وربنا. غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.